This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da kuma Niya FM. Kuna kuma iya saurara mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alher Abdi ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, Sahaba zai shigo da shirin na gari na kowa. Kafin mu kai ga haka, ga halin da duniya take ciki a labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, Usman Kabar ne tare da cikakkun labaran. Wasu masu fafutuka guda shida a kasar Rasha sun tsaida yajin cin abinci da suka yi na tsawon kwanaki 12 a jiya Asabar. Hakan ya biyo bayan kwasar ɗaya daga cikinsu rangaranga zuwa asibiti aka kwantar. ‘Yan fafutukar na birnin Novosibirsk na gari mafi girma na uku a Rasha sun ɗauki matakin dakatarwa ne biyo bayan kiran shugaban ‘yan adawa Alexei Navalny da wasu mutane guda biyu jigajigan ‘yan adawa da suka yi musu. Navalny ya yi kira da su janye yajin cin abincin don lafiyarsu ta inganta ta yadda za su yi amfani da ita wajen zanga-zangar lumana a ranar 13 ga watan Satumba. Ba daidai da lokacin da za a yi zaben kananan wurare na kasar. Tsohon Prime Minister kasar Michel Kasiano da kuma tsohon dan kasuwar man fetur din nan Michel Kodakaski su ne mutane guda biyu da suka yi kiran tare da shi Navalny ga ‘yan fafutukar. Leonard Volkov da kuma Yegor Savin da kuma Sergey Boyka su ne mutane uku tare da wasu kuma daban guda uku ƙarin da suka zama guda shida wanda suka fara yajin cin abincin daga ranar 28 ga watan Yulin da ya gabata. Biyo bayan rashin cancantar ɗan takararsu da aka ce a majalisar birnin na Novosibirsk, wato Boris Nemtsov, wanda kuma ya lashe zaben aka kuma kashe shi a watan Fabrairu da ya gabata. Ɗaruruwan mutane ne suka yi zanga-zanga a jiya Asabar a garin Ferguson da ke jihar Missouri a nan Amurka don tunawa da kisan da aka yi wa yaron nan marar makami wanda wani farar fatar ɗan sanda ya bindige shi. Masu rajin kare ‘yancin bil’adama da malaman addini ne suka yi cincirindo mafi yawancinsu baƙaƙen fatar Amurka a birnin da yake ɗauke da mafi yawanci baƙaƙen fata. Matin da aka yi a ƙarƙashin jagorancin mahaifin yaron da sauran iyalan mamacin Michael Brown ɗan shekaru 18 a duniya, wanda mutuwarsa a ranar 9 ga watan Agustar bara ya tada bore a birane daban-daban a cikin Amurka na tsawon kwanaki. Daga baya kuma aka ci gaba da zanga-zangar ta watanni bayan masu yanke hukunci sun ƙi ba wa farar fatar ɗan sandan laifin kisan da ya yi. Zanga-zangar kashe Brown ta haifar da bore nan da can a birane na Amurka. Haka zalika yawan kashe-kashen da ake samu na baƙaƙen fata da farar fatar ‘yan sanda suke ya ja hankalin duniya. Sannan ya haifar da tada jijiyar wuya tsakanin ‘yan sanda da al’ummar da aka ɗauke su aiki domin kare lafiyarsu. Ana zaton yau Lahadi yawan jama’ar zai ƙaru a inda za su taka salin alin har zuwa coci don yin bauta tare da addu’o’i. Mahaifin Michael Brown ya faɗa wa manema labarai a jiya Asabar cewa zai yi iyakar ƙoƙarinsa don tunawa da mutuwar ɗan nasa saboda ceton ‘yan baya. Sannan wasu za su yi tsitna tsawon minti 4.5 a matsayin girmamawa ga sa’o’i 4.5 da Michael Brown ya yi a mace bayan an harbe shi a kan titi kafin a ɗauke gawarsa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata mahaukaciyar guguwa mai lakabin Typhoon Saudelo ta zaftare tsandaurin da ke gefen tekun kudu maso gabashin Sin a jiya Asabar, sannan ta yi sanadiyar ɗaukewar wutar lantarki a fiye da gidaje miliyan 1 bayan ta hallaka akalla mutane guda 6 a birnin Taiwan. ba wani rahoton waɗanda suka jikkata akan doron ƙasa ko kuma asarar dukiya daga gagarumar guguwar da aka yi. Haka kuma guguwar mai ƙarfi ta rage ƙarfi zuwa kan doron ƙasa wanda aka yi mata lagani da tropical storm. Ta kuma durƙusar da hada-hadar birnin Putian mai ɗauke da yawan jama'ar da suka kai 450. Rahotannin birnin sun ce an sami yin gaggawar kwashe mazauna wannan birni kamar guda 158 don gujewa hatsarin abin. Ana zaton guguwar mai tafiyar kilomita 20 a cikin sa'a guda za ta durƙusar da harkar sufurin jiragen ƙasa da na sama a mafi yawancin yankin tekun. A duku-dukun jiya Asabar gagarumar iskar ta ratsa birnin Taiwan da kwatankwacin gudun kilomita 160 cikin sa'a guda, inda ta raba gidaje da yawa da hasken wutar lantarki ta kuma kakka da bishiyoyi akan titunan zirga-zirgar jama'a. Fiye da jiragen fasinja zuwa ƙasashen duniya da kuma cikin gida guda 300 ne suka kasa tashi don gudun faruwar hatsari. Ma'aikatar yada labaran Taiwan ta ce a cikin waɗanda suka mutu har da wata mata da ɗanta ɗan kimanin shekaru 8 a duniya. Wasu 'yan tagwayen ma guda 2 sun ɓace, sannan kuma kimanin mutane guda 60 sun hallaka. Wani faifan bidiyo da aka nuna a gidan talabijin ya nuna yadda mutane ke tsaitsaye carko-carko ba matsuguni.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba.
Nagari na kowa.
Yanzu ni malami nake mai karantar suwa, akalla na shekara 27 ina karantar da Islamiyyar mata. Hajiya waɗanda suka yi mana saukin mu karantar su gane su ne matan da suka yi boko. Sai mu karantar da local man namu, mu karantar sai mun gaji su kasa fahimta, amma yan boko nan take shekara guda sai ta zama malama.
Muryar Sheikh Aliyu Laddabunza aka ji yake magana kan muhimmancin ilimin iyama ce. Wani dan majalisar dattawa ya bada gudumar na'urori masu kwakwalwa ga makarantar tsangaya. Wani tsohon dan jarida Muhammad Haruna kuma ya shawarci shugaba Buhari ya maida hankali sosai kan harkar ilimi. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Dan majalisar dattawa mai wakiltar shiyar Huntuwa Sanata Abu Ibrahim ya bai wata makarantar tsangaya Hibzur Rahim da ke Huntuwa kyautar na'urori masu kwakwalwa da aka kiyasta kudinsu ya kai naira miliyan 10. Wannan gudumawa cika alkawari ne dan majalisar ya dauka a bikin yaye dalibar tsangayar da aka yi a baya. Wakilin sashin Hausa Zaharuddin Sani Huntuwa ya ce sanatan ya kuma ce ya bada gudumawa ce saboda hakan zai kara daliban kwarin gwiwa su dukufa neman ilimi. Malam Kurushiyu Muhammad shine shugaban wannan makaranta ta Hibzur Rahim ga abin da ya ga Zaharuddin kan wannan kyauta.
To wannan alkawari da mai girma sanata Abu Ibrahim, wanda sanata ne mai wakiltar wannan zon namu na Funtuwa, ya daukan mana lokacin da muka yi bikin yaye daliban na zai ba mu computer center. To alhamdulillah alkawari ya cika. Sanata ya aiko da wakilai waɗanda suka taho da waɗannan kayayyaki da suka hada da tebura wanda ake dora computer guda 17 da kujerunsu da fankoki manya guda 2 da na'urar sanyaya guri watan AC da kuma ainihin ita computer din guda 15 set 15 kenan. Sannan kuma bugu da ƙari, mai girma sanata ya aiko mana da wannan solar panel, abinda ke bada hasken rana, ke amfani da hasken rana, da kuma charger na batrorin wannan computer din, inverter kenan, da kuma server da photocopier da printer da abun binding machine da sakana, wanda ba abin da zamu ce sai mu miƙa godiyar mu. Sannan kuma muna waɗanda suke da kan layi irin nashi za su rinka yin irin wannan, waɗanda suke a bangaren majalisa, bangaren mulki da sauransu. Kamar yanda ake samun masu hannu da shuni suna taimakawa irin waɗannan makarantu, to su ma muna ƙara kira gare su akan cewa su rinka lura da irin abin da irin wancan bayan Allah suke fita waje su samu su kawo su giraya irin wayannan makarantun sannan kuma muna ba su ilimi na addinin cikakke sannan kuma muna ba su ilimi na zamani saboda ka wannan abu da sanata yi mana kamar ya ƙara mana ƙaimi ne ya ƙara daukaka wannan kokari namu wanda ya kawo mana wannan wayannan na'urori dama muna tunanin ya zamu yi daliban mu su koya to alhamdulillah ga abu ya zo har gida
ga waɗannan makudan kayayyaki da kace an ba ku wani lokaci za ga ana sakace baran su lalace to taya za ku dau mataki ganin cewa wannan lokaci ne ku fara samu irin wadannan kaya
kamar yanda ka zo muka nuna maka kuma zan ta mu nuna maka kowa na fara tattaunawa da malaman makaranta wa za mu yi bakin kokarin mu dauki mataki mai tsauri akan wannan farko za mu samu cikakken kwararren masanin wannan bangare wanda shi za mu hannanta mu wannan kamar yanda ka sani wannan wani abu ne ya kawo mana ba wai kawai ma a samu ilimi ba kawai har ma zai ƙara bude hanyar dogara da wannan makarantar take
kamar ka ce ya ba ku wato kayayyaki waɗanda za su hada ku su sada ku da yanar gizo wato internet to wannan internet za ku ban ma ƴan makaranta su kaɗai ne su yi amfani da ta ko ku za ku dan rage wani abu domin su ma mutanen gari su zo su ma su amfana
kamar yanda na dan faɗi a baya kaɗan wannan kaya da ya bamu zamu bude wannan bangaren musamman na yanar gizo din nan na internet ka zamu bude training da farko duk malaman makaranta zamu ba da dama a ba malaman makaranta training akan computer da shiga yanar gizo sannan zamu kashi na biyu kuma zamu fara daukar dalibai daga cikin daliban mu sannan idan abin ya tafi muka ga tahiyar shi zamu bude har daliban wasu makarantu zamu gayyace su su ma su zo su shiga da sauran mutanen gari su zo su shiga su ma su rinka samun wannan abin kaga da nan ma zamu dan samu kudin shiga ga makaranta
mai fata ku ga shi wannan sanata wanda lalle ya dau alƙawari ya ba kwatanta wannan muhimmancin alƙawari da ya cika mu
ya bi umarnin Allah tabaraka ta'ala ai alƙawari abin tambaya ne duk wanda ya dauki alƙawarin zai aiwatar da wani abu to yana da kyau da manya aiwatar da shi to alhamdulillah wannan bawan Allah ya dauki wannan alƙawarin kuma gashi ya cika mana muna godiya gare shi
Muhammad Rabiu Abdullahi Dikki dalibi ne a wannan makarantar tsanga ta Hizbu Rahim ya ce a matsayin su na dalibai za su bi dukkanin mai yiwuwa domin wajen kare waɗannan kayayyaki daga lalacewa a kwanakin baya ne sanata Abu Ibrahim ya alƙawarin zai ba ku su kayayyaki na na'ura masu amfani da kwakwalwa ki an kawo ku
lalle hakika an kawo mana wannan kayayyaki a yanzu haka ma suna a gaban mu mu dalibin wannan makaranta muna kallon su wasu ma an fara hada su
matsayin ku ku dalibai wannan abu domin ku akai ta ya za ku ko kare waɗannan abubuwa daga lalacewa
akwai matakan da muke shirin dauka a yanzu saboda malaman mu sun hadu sun yi shawara akan matakan da za a bi kuma sun fara gaya mana irin matakan da za a ba a tsare su saboda su amfane mu kuma su amfane kannan mu kuma su amfane ƴaƴan mu da za mu haifa haka muke fata take gaba daya
to ya kake ganin tasirin ita wannan computer a wannan lokaci na kuna karatu
lalle alhamdulillah yanzu duk abubuwa sun canza na zamani saboda da wasu abubuwan sai a rubutu amma yanzu kana gida kana da computer ka sai ka zo kai abubuwan da za a dade ana yin su a rawancin lokacin saboda kan za a samu wani ci gaba ne wanda computer take tasiri a wajen ilimi da harkoki na kasuwanci da sauransu ma duka
ni sunana Ramatu Yusuf
to ga kayan na'ura mai kwakwalwa wani bawan Allah ya tallafa muku domin amfanin kanku me zaki ce dangane da waɗannan kayayyaki
wallahi mun gode mu Allah da Allah ya sa wa'annan abubuwa aka taimaka mana da su saboda ci gaban ilimi da ayyukan da zamu yi da su a cikin makarantar nan
za su yi muku amfani kuwa
sosai amfani ma an ka ji ma amfani ai ɗaya kenan za su yi mana amfani ta kowane fanni game da karatun mutum da makaranta aka ba to alhamdulillah zai amfane mu zai amfani ƴaƴanmu kai har ma da jikokinmu da wa'anda suke neman su kare da wannan makaranta.
Sanata Abu Ibrahim ya dauki wannan alƙawari ne a lokacin bikin yaye ɗaliban tsanga na ita wannan makaranta ta Hizbu Rahim a bara inda yanzu haka kwalliya ta biya kuɗin sabulu sakamakon cika shi wannan alƙawari da sanatan yayi. Zardin Sanufin Tuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Wani malamin addinin Islama Sheikh Aliyu Laddabunza ya bayyana ilimin ɗiyamaci a zaman ginshiki wajen ci gaban al'umma. Shehin ya bayyana haka ne a wata laccar da wata ƙungiyar matan musulmi suka shirya a birnin Kebbi dangane da watan azumi. Ga bayani da shehin ya yi wa Maryam Ato Muhammad.
Ilimin ɗiyama ce wajibi ne saboda mu asani mu Al-Qur'ani wanda Allah ya kallafa ma namiji addini da rayuwa. Haka nan Allah ya kallafa ma mace ta yi addini kuma ta yi rayuwa. Akwai wazifar da aka ɗora wa mace irin ta kula da yaya, kula da dukiya, gida da sauran abubuwa amanoni ne waɗannan in babu ilimi ba za su iya gudana ba. Don haka ya zo a cikin hadisai da dama na cewa bai da ilimi farilla ne ga kowane mutum musulmi. Ke ga ai mace musulma ce ko? Don haka shi ilmi hajiya wajibi ne ga kowane mutum musulmi ya nemi ilmi. To ke bance ita mace saboda an dora mata wasu haƙoƙa. Na farko dai tana garkashin wani bayan ibadar da aka dora mata ta Allah. Kuma tana garkashin wani da yake idan bata bayar da haƙoƙan shi ba, tsiranta yana da matsala gobe ranar tashi alƙiyama. Sannan mace ita ce makarantar yara matasa farko. Maluma sun ce al'umma madarasatun idza adatta, uwa makaranta ce ita da ita ce yaro ke koyon abinci shin abinci, da ita ce yaro ke koyon shabin sha, da ita ce yaro ke koyon fasaha, da ita ce yaro ke koyon mu'amala. Don haka sun aka yi a ce mata matan nan ita kanta tana da ilmi haƙoƙin ubangiji da haƙoƙan mijinta da haƙoƙan abin da aka jingina mata. Dole tana da makwatta, dole tana da iya, dole tana ana koyi arzikin da za a bari ga hannunta. Idan bata yi ilmi ba wadanga abubuwa ba ya sarrafa su, ke bance kamar irin rayuwar mu ta yau. Ilmin zamani ya zama wajibi yau ga diya mata don lalurar Allah jingina mu gare ta. An kai lokacin da yanzu in haihuwa ta za a yi hajji a asibiti za a tahi. In ma ciki ba a haihu ba yanzu ana son da ciki ya kai wata hudu, ana son kullum mace tana asibiti. Sannan hajji a diyan mu muka kai makaranta. Kuma muna son su yi karatun ga saboda mun ga alfanu. Yanzu ni malami nake mai karantar suwa. Akalla na yi shekara 27 ina karantar da islamiyan mata. Hajji a waɗanda suka himu na saukin mu karantar su gane su ne matan da suka yi boko. Sai mu karantar da local man namu. Mu karantar sai mun gaji. Su kasa fahimta amma yab boko nan take shekara guda sai ta zama malama. Don haka ni abin da nika gani lalle ya zama wajibi duk da Allah da ya faɗi kwarai ya ce almu'minuna walmu'minat, mu'minai maza da mu'minai mata, duk inda Allah zai ambace su zai hada su tare. Kuma sannan aka ce ilimi wajibi ne ga kowane mutum. To ilimi ai in baka san duniya ba baka neman lahira hajiya. Duniya kai ka zama wajibi ka nemi sanin duniyar da kake ciki. Idan baka san yanayin duniyar da kake ciki ba yau bidan duniya ka cikin wannan yanayin. In baka san duniyar ba to bidan lahirar ka ta gyaru cikin duniyar nan matsala gare shi. Don haka hajiya ilimi na diya mace wajibi ne wanda ilimin namiji yake. Kuma ilimin gana boko muna nan muna ta fafatuka abinda dai muka so roko gyara. Abinda ke raza na wasu na harko dai su mutanen ka wani lokaci rashin kula. Rashin kula gwamnati tana daga cikin abin da ke razu na mutanen ƙauye. Saboda me? Saboda mahi yawa kular da ake ba makarantar birni ba ƙauye a waita. To sannan kuma ba su samu wani tanyo daga gwadadiyan in suka yi karatu ai kokari ta kowace hanya su zama wani abu ba. Inda za a yi a tanya hila wadadiyan mutumin birni aka tanyo ta samu dan wani abu in ta yi su ma diya kawai in suka kai ga dan wani abu za a tanya ai adala. Ba a ce wai a yau abu samun mukami yara ta yi ga kawai wanda adda galihu ba. Inda za a yi adala a ce duk wanda adda ilimi ana kokari a ce daidai yake da wani ko da dan ƙauye ne. To za wannan zai ƙara jan hankalin makauyawa. Ai abin da ya tawi maka ga boko a arewacin Najeriya lokacin nan ai mahi yawan mutane kiyawa sun kai lokacin tura amma sai tura sai su dauki dan gidan basarake su je su ilmi su bashi ilmi su taho sai a bashi mukami babba kahin ajima. To wadanga mukamai sai aka ja hankalin mutane da su kowa sai gane boko ga shi da muhimmanci. To su ma diyan kawaya ya kamata a rinka yi musu haka nan. Kada a ce mutu yayi boko bai da galihu shikenan sai ya dawo da yan takardu babu wanda ka tonyo ne. Wannan zai taimaka a ja hankalin diyan kawaya in suka ga wata ta dawo da dan mukami tana tanyon gidan su ko ba haka ba ta gina gidan su ta dan samu dai taimako zai sa gobe duddiyan makwata kowa yayi kokari ya gadi ya ta yi boko.
Malamin yayi kira ga iyaye da su baiwa ƴaƴansu mata damar neman ilimi kamar yadda suke baiwa ƴaƴa maza. Ya ƙara da cewa ilimin ƴaƴa mata shi ma babban ginshikin cigaban al'umma domin mata ne suka fi taka rawa wajen tarbiyyar yara.
Yanayin da muke ciki yanzu yana gwada muna wajabcin kowa yi kokari ya shi ta yi boko. Saboda suna gani yanzu zamanin da ake ciki in mutum yana gona mata shi ta ma matsayi gare ta na gonan mata ga jiha. In mutum yana kansula haka mata shi take. To wannan yana gwada muna ya kai lokacin da yanzu in baka da ilimi kowa bai iya mu'amala da kai. Don haka dai abin nake kira nan nan ga yana ja hankalin malumman mu na addinin musulunci don suna da wasu suna daga cikin ba su da wayewar da ke sa wannan abin yana gurbata. Ina ja hankalin su su kansu su tanya saboda ana ji maganar malumma. Su tanya wajen ganin wajen wa'azi da hudubobi su waye kan mutane ba wai boko lalaci bane. So da yawa muna da malumma yan boko na sun kai ga matsayi na boko amma kuma mu suna tanyon mu waje al'amarin da'awa. Ke bance yanzu hajiya taron ga namu. Ai ke ji wannan hajiya hadisan take ta ja ko? Idan ba da ta hada wannan karatu ba za a kai ga wannan. Don haka da ina ji hankalin su malumman ta kansu yi kokarin tarbiyantar da mutanen ƙauye duk da malami kowa na ji magana sai in basarake ne yana da malami, in mutumin birni na yana da malami, in mutumin ƙauye na yana da. To yau masu azi suna da tasiri kwarai. Ina ji hankalin ƴan uwana malamai su tanya ga ƙauyawa bayani na muhimmancin ilimi har da ƴaƴansu bai hana ai aure.
ai ga sunan suna cike da suna tare da mazajin su, don haka boko bai hana aure. Sannan abin nan da ake samu na wayewa da kwayata addini, in boko zai tanya a tare da zamani, ce yi zamani kuma ana son mutum ya zama basira. Annabi ya ce mutum ya zama basiran bi zamani, mukubila ala sha'ani, ya ce mutum ya yi kokari mai huskantar sha'anin sa da ya gano shi, kuma ya zama sani ga abin da zamanin sa da yake ciki. Don haka ke ga wajibi ne da manyi da marace kowa yi kokari ya ce zamanin sa da yake, yana da lura, yana da sanin yanayin da ake ciki da yadda ake ci gaba da abin da ke kawo na kasa ga rayuwa. Kuma wannan in ba shiga makarantun nan ba gaskiya abin da muke roƙo mu ji hankalin hukuma, dole a rinka samun kula kyakkyawa. Gurgudu ita ma hukuma ya kamata ta je ajiri makarantun nan, mu tun daga birni har kawai sun samu matsala, don mawadata yanzu mahiyawa ɗiyan su ba su karatu ga makarantun nan gwamnati, za su keɓance ɗiyan su da ilimi na wasu makarantun ne kasashen waje ko keɓantattun makarantun. Wannan yana da bukatar hukuma ta yi ma'adalci. In aka ga dan basarake ko dan gwamna ko dan ciyaman cikin makaranta, zai kara ma mutane shi ya karfi na harko kenan. Sannan kuma na biyu, a ba makarantun nan muhimmanci, a ba su abin da suke bukata, a ba su irin maluman da suka dace. Ka a dauki dai mutum an dai bashi, amma Allah san bai sani ba, ya zo diya su yi shekara bakwai hajji, ba mu yar rubuta sunanai, wannan bala'i ne shi ma. Don haka Allah Ubangiji mu na jagora ya taimaka.
Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Muhammad Haruna ya yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya maida batun ilimi ya zama jigo cikin batu da zai baiwa muhimmanci a gwamnatinsa. Na tambaye shi dalilin ne yasa ba da wannan shawara.
Akwai duk abin da mutum zai yi da ilimin shi, ai magana maya ma iya yin shi ne saboda mata so ba.
To,
kamar yan addinan sai ya yi a gurare ma ikra shi ne farkon abin da aka kaya mana. Annabi
Muhammadu
sallallahu alaihi wasallam. Saboda in ba ilimi ba a yi.
Aka to amma Malam Muhammad Haruna, ka san arewacin Najeriya, in ka ce maganan ka dauko magana da an ce gidan za su ce ma ai karatun addini ne Allah ya ce ayi.
A'a, to dai addinin lokacin da aka ce a cikin ina jin hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akwai inda aka ce ka je ka nemi addini ko da birnin Sin, kuma na san lokacin gilar a birnin Sin da zamanin suna da musulmai da yawa haka. Amma kowa ya san abin da ake kira civilization, Sin suna cikin daga inda aka fara, inda wayansu abubuwa wasu na'urori daga can aka fara kirkiro shi. So an ce ko me za ka yi, ko ilimi ko birnin Sin za ka je ka nemo shi.
To amma me yasa
za ka yi ba magana addinin musulunci ba ne kawai, ko lokacin na ai ana neman addinin su kaga rana su menene abin da ake kira ɗaya da turanci kenan, ne suna shi da turanci wanda za ka ta gano yadda su rana su ƙasa Mars Neptune da sauransu duk wa'annan astronomy yana cikin abin da ake ta koyan ilimin shi lokacin. Amma ya ƙasa astronomy kuma shi ba ilimi ba addini ba ne kawai.
Duk da haka me yasa kake gani ilimin yake samun turjiya a arewacin Najeriya musamman?
To sakaci ne na namu wanda zan ce magadan Sardauna, don ni na tuna lokacin muna yara wajajen 1957 lokacin da na shiga primary school, lokacin an ba ilimi muhimmanci kwarai da gaske. Ni na tuna lokacin muna makaranta, za a ga da 'ya'yan masu kuɗi da 'ya'yan a tajirai da 'ya'yan sarakuna da 'ya'yan manyan maluma duk ajinmu ɗaya, saboda an ba abin muhimmanci, an zuba kuɗi sosai, ba dole sai an yi wani daban na masu kuɗi daban na wanda suke da hannu da shuni daban ba, saboda an ɗauki abin da muhimmanci. Malamai duk kowa sai ya ɗauki yaran shekaru don ya san zai samu ilimi ya gwargwato. To irin muhimmancin da aka bashi kenan shine kuma muke amfani da yau. To yanzu an wayi gari daga baya an yi sakaci, sai ka ga mutum ya je ya gama secondary kai har university ma, don na yi koyar a university shekaru 8 ne na baya da suka zarce. Wani ka a ce yana university yana ya kusa ƙare university, amma an yi rubuta maka turanci, wallahi sai kai kuka. Bai iya turancin ba, kuma abin da ma ya zo koya ma bai gane ba. saboda ba tushe tushen da za a bashi na primary school da za a bashi na secondary school ba a bayar ba.
To
amma ni na tuna muna primary school na iya zana taswirin duniya gaba daya ba wai na Najeriya bane ba kawai kuma an koya mana tarihi yadda su manyan mu na da su Shehu Usman Dan Hodiyo kasan yaraba ne duk yadda aka yi har aka suka kawo inda suke to yanzu duk ba wayennan wayannan
wannan kasida da ka rubuta me yasa ka rubuta shi
ne saboda ba yadda za a yi yadda inda yadda irin abubuwa suka baci suka lalace a Najeriya in ba mun ba ilimi muhimmancin da ya kamata ba ba yadda za a yi mu ya gyara shi kuma ni dan ina magana mai ilimi ba wai ilimi kawai na ka sani ba da na tarbiyyan da na ka san yadda za ka yi aiki dan shi ma harkan tarbiyyan shi ma yana da muhimmanci sai so za a ga mutane sun san aikin amma saboda ba su da tsoron Allah a zukatansu ba su da wani tarbiyyan da ya kamata su yi wannan aikin da shi sai ga sun san abin da ya kamata su yi amma ba za a yi ba to wayannan duka azaba da duk ana koyar da wayannan wanda yake an dauki malami da muhimmanci sai ga shi iyaye ma ba su sun yadda ma malami ya tarbiyyar mutu da musu da yayansu amma yanzu duk komai ya tabarbare hata a gida ma ba a yi bare kuma malam wayansu ma mallan ya dan hukunta yayansu sai su je makarantar su je suna
masu aro da haka Allah ya kawo mu karshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka je da kuma Kibahiro Dedone wadda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe.
A gaida sahabu da tawagarsa, kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Wasu masu fafutuka guda shida a kasar Rasha sun tsaida yajin cin abinci da suka faro wanda suka yi kwanaki 12 a jiya Asabar. Hakan ya biyo bayan kwasar ɗaya daga cikin su rangaranga zuwa asibiti aka kwantar. Yan fafutukar na birnin Novosibirsk gari na uku mafi girma a Rasha sun ce daukar wannan mataki na dakatarwa ya biyo bayan kiran da shugaban yan adawa Alexei Navalny ya yi da wasu mutane guda biyu jigajigan yan adawa. Navalny ya yi kira ga mutanen da su janye yajin cin abinci da suke yi domin lafiyarsu ta inganta ta yadda za su yi amfani da ita wajen yin zanga-zangar lumana a ranar 13 ga watan Satumba daidai da ranar kananan zabukan kasar. Ɗaruruwan mutane suka yi zanga-zanga a jiya Asabar a garin Ferguson da ke jihar Missouri a nan Amurka don tunawa da kisan bakar fatan nan da wani ɗan sanda farar fata ya yi wa yaro marar makami. Masu rajin kare 'yancin bil'adama da malaman addini ne suka yi cincirindo mafi yawancinsu baƙaƙen fatar Amurka ne a birnin da yake ɗauke da mafi yawanci baƙaƙen fata. Macin da aka yi a ƙarƙashin jagorancin mahaifin yaron da iyalan mamacin shi Michael Brown dan shekaru 18 a duniya wanda mutuwarsa ranar 9 ga watan Agustar bara ya haifar da bore na tsawon kwanaki daga baya kuma aka ci gaba da zanga-zangar ta watanni bayan masu yanke hukunci sun ki ba wa dan sandan laifin kisan kan. Wata mahaukaciyar guguwa mai lakabin Typhoon Saudelo ta zaftare tsandaurin da ke kan tudu a kudu maso gabashin Sin a jiya Asabar. Sannan ta yi sanadiyar daukewar wutar lantarki a fiye da gidaje miliyan ɗaya bayan ta hallaka mutane kimanin guda shida a Taiwan. Ba wani rahoton da ya nuna jikata ko kuma asarar dukiya a kan doron ƙasa daga guguwar, wanda kuma guguwar ta rage ƙarfi zuwa tropical storm. Haka kuma ta durƙusar da hada-hada a birnin Putian mai ɗauke da yawan jama'ar da suka kai 450,000. Rahotannin birnin sun ce an sami taimakon gaggawa ta yadda aka kwashe mutane kamar 158,000 don gujewa hatsarin abin.
To, madalla. Abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro Dedone da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau Alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.